أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Wato dalilin ɗaukan wannan maudu'i, wannan topic, a nemi malami ya yi bincike a kansa, dubi zuwa ga abin da muke fuskanta na al'amarin zaɓe da wasu matsaloli masu yawa da suka darfafi waccan ƙasa ta mu, Allah ya tsare mana ita. Babu shakka tasirin ibada wajen kyautata zukata, kyautata zukata da zai bayu zuwa ga sauƙaƙa al'amura, sawa'un na addini ko na rayuwa, abu ne mai matuƙar muhimmanci, domin ka'ida ce wajen ga mahaliccinmu. Allah ta'ala na cewa ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. In Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa zukatan bayi ya gyaru ko sun gyaru, to ana sa ran Allah ta'ala ya ba al'umma alkhairi. Su muna fatan ƙarƙashin wannan muhabara da aka gabatar za su zaburar da mu wajen ɗaukan matakan da za mu gyara zuciyarmu, ko Allah ta'ala ya tausaya mana ya ba mu alkhairi. ‘Ya’yan uwa, a ‘yan kwanakin nan akwai waɗanda suka yi yunƙuri suka zare kansakalinsu wajen kaɗa mutane daga farfajiyan malamansu. Ana so a samar da wata badala tsakanin malamai da sauran al’umma na gari, a ƙoƙarin zubar da ƙima ko darajar malamai. A laccar da ta gabata jiya da ta yau, mai hankali zai natsu zai fahimci irin gudunmuwar da malamai ke badawa wajen kwantar da tarzoma da ba da mafita a dukkan halin da aka shiga ciki. Mutanen Algeria yau kimanin shekara 32 da suka wuce suna jajibarin zaɓe, suka rubuto doguwar leta ga babban malamin hadisi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ta'ala ya gafarta masa. Suka yi masa tambayoyi guda biyar, suna neman mafita da shawarwari da ƙarfafa gwiwa kan abin da yake tunkaransu na zaɓe. Mala Albani ya ba da rayayyun amsoshi ga waɗannan tambayoyi guda biyar da suka yi. Amma shimfiɗar da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi ma amsa waɗannan tambayoyi guda biyar shi ne jan kunni da gargaɗin mutanen Algeria musulmai a kan kar su yi nisa da malamansu a hidiman zaɓe, hidiman ɗora shugaba ta hanyar election, ta hanyar zaɓe. Suka ce ya nasihanci al'umman Algeria, kar ku yi nisa da malamanku, ku kuma malamai ku baza ƙwanduwa wajen yaɗa ilimi mai amfani cikin al'ummanku. Wannan zai ba da gudunmuwa mai yawa wajen samun daman juya halin da ake ciki na ƙunci zuwa ga wani hali na yalwa. Mu je mu karanta fiqhun nawazil mujalladun farko da majma'ul fiqhil islami dake Masar, da rabi'atul alamil islami dake Saudi Arabia suka tattara cikin mujalladi hudu. Mujalladun farko da haka, ‘yan uwa, muna jan hankali, wallahi kar hidimar siyasa ta zama ita ce maraba tsakanin malamai masu khutubobin juma'a, masu karantarwa a mako, masu wa'azuzzuka da lakcoci na yau da gobe da sauran al'umma. Domin a yau social media ta cika da sukan da yawa daga cikin malamai wannan kuskure ne kar mu taba yarda naman malamai asalin sa tsarre ne wato tsarre ne ba a sukan sa ba a gulman malami haka nan kuma a sha da karari al-imam ibn asakir a cikin littafin shi tabyin kadhibul muftari yace fa'lam anna luqumal ulama'i masmuma wa adatul laki fi hakki muntaqishihi ma'luma kasan naman malamai guba ce sananniyar al'ada ce dalilan shari'a sun tabbatar da mugun hali da mutumin da ya tasa sukan malamai da aiban tasu yakan kai gare shi ga hadisan nan da yawa Sa'd ibn Abi Waqqas ya taba samun wani mutum dan gararin gari ya ci mutuncin wannan malami a ƙarshe bai kama lafiya ba talauci da ciwo da zuban mutunci wallahi sai da suka samu wannan mutum kafin ya mutu sai da ya kai ga yaran gari suna wasa da shi suna jifarsa ga mugun talaucin da sai da ta kai ga ganye yake rufe gabansa da aka bincika sai aka ce zagin malamai ne da kanshi yake cewa aibanta malamai da addu'an Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas yace asabani da'watu Sa'd ga hadisin nan cikin karamat babu karamatul awliya a cikin riyadus salihin jama'a mu kimanta malamai mu daraja su kan mu yadda a raba mu da su a ƙarshe jama'an musulmi mu sani ruko da ibada irin yadda malaman nan suka kiranye mu zuwa gare shi wallahi zai taimaka mana wajen samun gudunmuwan Allah Allah ta'ala ya taimake mu ai zaben nan lafiya ba tare da an zub da jini ba ai zaben nan lafiya ba tare da an yi asarar rayuka ko dukiyoyi ba Allah ta'ala ya taimake mu yi mana zabi ba ya kyale mu da zaben mu ba a dukkan matakan madafan iko babu shakka mana da yakini daukan shawarwari da kiran da waɗannan malamai suka yi mana zai taimaka mana Allah ta'ala ya tausaya mana ya mana wannan tagomashin in kuka lura da nassosan shari'a za ku ga farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk yadda al'amura suka kulle suka tsananta ma'aikin Allah yakan koma ne ya rike ibada duk lokacin da wani al'amari ya fizgi ya firgita gari to zaka cimma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam badara ila salat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha hadabahu shay'un badara ila salat ma'aikin Allah duk lokacin da ya tsinci kai a halin kunci sallah yake ibada yake rikewa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin i'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin kuje ku karanta wa gani mujalladi na biyu juz'in farko yace wallahi irin yadda mutane suka rike ibada suka rike addini suka tsaya tsayin daka suna ibada suna kusantan Allah da ikhlasi da khushu'i gurgudan irin yadda Allah ta'ala zai ba su shugabanni ku karanta ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yana cewa kamata kunu yu wallahi alaikum ya kuke tsakanin ku da ubangijinku gurgudan haka Allah ta'ala zai ba ku shugabanni wani mutum ya zo ya samu Usman bin Affan yana khalifan musulmai ya ce muna cikin kunci kaza matsala kaza amma a lokacin Abubakar da Umar mu ba haka muka ja jama'a na cikin suna cikin yalwa da wadata sai ce eh saboda talakawan Abubakar da Umar ni ne da ire-ire na talakawa na kuma kai ne da ire-irenka da haka shi yasa dole mu maka kisamun mafita matsaloli suka yawa kun kala addini kun rike kun shiga shiririta hatta ustazai mahaddatan alqur'ani mu ji tsoron Allah mu dauko qur'anin da muka haddace daga kwakwalan mu mu sa shi a aiki ga sakataren majalisar malamai an taba kawo mana kara daga wani anguwa na wani malami malami ne sosai mai karantawa a garin nan namu mai albarka Allah ya tsare mana shi amma mutane sun damu da halin da ya tsinci kai sun ce ba ya fituwa sallar asubahi kullun sai a makare shi zai karantar a masallacin amma kuma sai an yi sallama sai ya zo a gurguje sai ya tashi a waje sannan sai ya shigo da littafi kuma mujalladi sai kuma ya baje ya fara kullun ranan duniya bai iya samun sallar asubahi su da kansu mutanen angon daliban shi abin ya dame su sai da ke sakatare muka ce shi gaskiya yana da lallura ne shi bacci ne ke mashi yawa shi to kaga dole sai mun gyara waɗannan abubuwa don Allah mu rike addini mu rike ibada mu rike addini mu rike ibada ina so na ba mu shawara kan karkashin azkar din nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man ta'arra billahi fa qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lakul mulku wa lakul hamdu yukuyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce in ka biya wata nan addu'a koda kafa daya in ka roki Allah wata bukata Allah zai amsa hadisi ne ingantacce don Allah kowa ya haddace addu'an nan ya daga hannu tsakar dare bayan ya biya ta roki Allah Allah ta'ala ya mana zabin shugabanni na gari Allah ya zaunar mana da kasan mu lafiya sallar juma'a tana cikin abin da tabbas an tozarta ta ta da falala da daraja dake cikin ta masu yawa bare in rufe da wani hadisi dake cikin sahih muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man gassala wa tasala wa bakkara wa btakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam wa ansata wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin yakhutuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha duk mutumin da ya tashi ranar juma'a bakkara sai ya tafi masallacin juma'a da wuri wa btakara ya samu farkon khutbar liman ya zama liman ya cin masa a masallaci ba shi ya cin maliman ba bakkara man bakkara wa batakara bakkara ya fita masallacin da wuri wa batakara ya samu farkon khutbar liman gassala yayi wankan juma'a wa gtasala al-imam al-munawi a cikin faidul qadir sharhin al-jami'us saghir yace yayi wankan janaba har ya sunnanta yace yana da kyau magidanta su yi tabi wa iyalinsu kafin su tafi masallacin juma'a ne iyali ne mata an so haka in kana da iyali a ranar juma'a ka kusanci iyalinka kai wankan janaba daga nan kuma ka tafi masallacin juma'a yace amma wanda ba su da mata to su kuma sai a fassara musu da cewa su wanke gabban da ke tare da ti kaman kasan hammata kaman kasan guyuwa da sakon yatsu sai su wanke nan wurin shine za a fassara wagta sala sannan wa mashawa lam yarkab yato masallacin a kafa bai hau abin hawa ba wanda na min al-imam ya zauna kusa da liman sahun farko ko sahu na biyu ko na uku wa ansata wa lam yalgha sannan ya shuru bai daddanna waya ba bai wani abu na dauke hankali ba yana sauraron khutbar liman kana lahu bi kulli khutwatin duk sanda ya tako daya za a bashi ajru sanatin ibladan ibada shekara daya siyamu hawa kiyamu ha duk tako daya daga nan zuwa madarasa sallacin madarkaci daga nan fadama zakai tako nawa 500 to wallahi zaka samu ladan ibadan shekara 500 inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan me yasa zamu yi sakacin da zuwa masallaci da wuri da sauraron liman da sauran abubuwa da malaye mana magana a karshe ina mika godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu iko muka shirye waɗannan abubuwa muna fatan Allah ya ƙara haɗa kanmu sannan muna mika godiya ga babban limamin masallacin juma'a madarkaci masallacin Abdullahi ibn Abbas a Sheikh Imam Dr. Abubakar Jumari Gidado wanda tsakani ga Allah ya bada gudunmuwa mai tsoka ko mafi tsoka wajen afkowan waɗannan muhadarori Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sakatare na majalisar malamai a Sheikh Alhatu Bello Mazangudo Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan waɗannan manyan malamai da suke ba mu haɗin kai ko da lokaci in mun gayyace su su yarda su zo su gabatar Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kun da ji lecture da Dr. Kabiru wato Dr. Kabiru Abubakar Asgar ya gabatar wadda kusan ya kamata ta samu kuka ko dai na idaniya ko na zuciya ina da yakini ba wani a cikin mu nan face an zaburar da shi an taba bangaren nashi kuskura so Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa ilimi da albarka wanda ya shugabanci zaman professor Abdul Rafi Abdul Gani Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Dr. Rabiu Abdullahi Basawa da ya ta'aliki Allah ya saka masa da alkhairi Malam Nuhu Jamu da ya zama MC a wannan zama Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi mafi girman godiya da addu'a gare ku ku da kuke zama ku sauraro azan Al-Imam Ibn Al-Qayyim a cikin littafin Al-Fawaid yace amannun nasu ilayka man yaftaha sadrahu li tagrida fihi khaira wanda yafi kyautata maka yafi nuna maka kauna shine wanda za a ce zo ka ji wa'azi zo ka ji karatu yadda yazo ya bude kirjin shi dan a sa masa alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah madaukakin sarki ya muku tagomashi da gidan aljanna muna da sauran zama guda hudu bi na maza bi na mata mako mai zuwa kabe da mallan Nuhu ya gabatar muna neman hadin kan kowa a masallacin dandali dake Tudun Wada nan kusa da masallacin mallan Musa Sahabi dake Madrot ranar Asabar mai zuwa wanda zamu ji sufofin shugaba da kuma ainihin yanayin shugabanni na gari da abin da ya shafi wannan sannan akwai lacca ta ƙarshe da za a yi a masallacin Abu Dujana dake nan Kwarbai muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu akwai mabu'azin mata ina so in jaddada don Allah tun daga nan cikin gari har ko ina a tura matan aure Tudun Jukum masallacin Juma'an Tudun Jukum masallacin Shaqqal Had As-Salafi anan za a gabatar da wa'azin matan aure karfe 9 da rabi ranar Alhamis kowa ya tura iyalin shi ka kai matanka in kana da mota ka ibi iyalanka da mutanen gidanku ka dauki mashin matarka a babur ka kai ta masallacin Tudun Jukun na Juma'a dan gabatar da lacca wata za ta taba musuroyi daban-daban na rayuwar mata aqida su da ainihin mu'amalar su don Allah muna neman wannan hadin kan ranar Alhamis karfe 9 da rabi Allah madaukakin sarki ya taimake mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.